شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء وانا مسلاة شمي البركة مسلاة شن الإمام البخاري لكي نري جزاكي أتكين وانا نقرين كانوا وانا يمتشي نلا ربا دلان الحميس أيو أشرن دبير قوة صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير دلي هدر تلاتين دا ترى وانا كوميك دي دي دا شابير قوة شادة shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib ko Rafi' al-Kalim at-Tayyib wallafar mashhur malamin nan al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya ta rahimahullah ta'ala amin wannan shine darasin mu na 69 a cikin wannan littafi mai albarka gabanin mu shiga karatu tare da abinda malam ya karanta mana akwai abubuwa guda biyu nake so in yi bayanin su abubuwa ne guda biyu waɗanda dukkanin su kasuwanci ne tare da Allah wanda ya shirya zai zuba wa Allah subhanahu wataala jarinsa a asusunsa to ga shi ya samu wani malami yana cewa dukiyarka ba ita ce wacce ka tara ba dukiyarka ita ce wacce ka yi aiki da ita ita ce dukiyarka sai wadda ta yi maka aiki kai wani abu da ita shi ita ce dukiyarka ce inda za a zama kana da tarin dukiya komai yawanta inda za ka kasance a sahara ko a ƙungurmin daji inda babu abinda dukiyarka ta zinari ko azurfa ko naira ko dala ko euro za su saya maka komai ba to da wannan dukiyar da ƙasa a wannan lokacin duk ɗaya suke wataƙila ma ciyayin da suke cikin wannan dajin su fita albarka abinda ya fi wannan magana ta wannan malamin shine fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa dukiyarka ba ita ce wato ba dan adam ba shi da komai daga cikin dukiyarsa sai abin da ya ci wanda karshe zai kasa yi shi ko tufafin da ya sa wanda za su tsufa ko kuma abin da ya ciyar ya ba wa Allah wanda shine zai amfane shi nan gaba akwai ayyuka guda biyu wanda mun jima da fara su wasu mun yi nisa a wannan cibiya suna buƙatar tallafi suna buƙatar wanda zai kawo ɗauki cikin magada sayyidina Abubakar da sayyidina Usman ibn Affan muna da library ɗakin karatu wanda ya kunshi littattafai wanda akan buɗe shi nan domin ɗaliban ilimi su zo su yi karatu a ciki masu bincike su zo su yi malamai masu wa'azi duk wani wanda yake da buƙatar leƙe-leƙe a cikin littafin ilimi na addinin musulunci yana iya zuwa ya yi tun daga bayan la'asar har zuwa ƙarfe 9 na dare a cikin 'yan kwanakin nan in sattatukan nan da suka wuce Allah ya albarkace mu da ƙarin wasu ɗimbin littattafai masu daraja matuƙa da gaske wanda suke cike da gwalagulai wani bawan Allah ne ya saya mana su daga ƙasar Saudiya wato daga Riyadh wanda bai taɓa ganin mu ba bai taɓa ganin shi ba ba na jin ma ya taɓa zuwa Afirka balle Nigeria takarda ce muka rubuta, ya yadda da abinda muka rubuta, kuma ya so mana littattafai don mu zo mu aje a wannan gurin, wanda kimarsu ga waɗanda suka san darajar littattafai sun ce sun fi miliyan 10. Za ka suna nan mun gabai musu stamfi, muna jiran mu ɗora su a kan mai ake ce musu kantoci. To muna da kantoci wanda wani bawan Allah ya yi mana a kwanakin baya, Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara masa lafiya, wanda muka ɗora littattafan a kansu, littattafan da muke da su a kai. To da aka kawo waɗannan sababbi waɗanda sun kusa ko ma sun yi adadin waɗanda muke da su a baya, to sai zama na ba mu da kantocin da za mu ɗora su. To muna buƙatar wanda yake so ya zuba jarinsa shi ma a cikin wannan kasuwanci da Allah ya zo ya zuba. Kamar yadda na gaya muku, littattafan nan kimarsu ta fi miliyan 10, amma kantocin da za a ɗora su a kansu bai kai ba cikin miliyan 1 ba. To kaga ina ga abin kunya ne mu sake rubuta mu ce da Allah su aiko mana kuɗin kantoci kuma. Ina ga in muka yi haka masu hankali ma sai su tsine mana albarka. Ƙasar da ake cewa kuna da arzikin man fetur, ƙasar da ake ganin masu kuɗinta suna tururuwa umara da hajji su shiga kantin gwalagwale a yi sayayya a yi waye a yi waye, a ce an tura musu kayan miliyan 10 ko fiye da haka, sun kasa ba da miliyan 1 domin su yi mata wurin abin da yanzu littafan sun fi sun kusa wata biyu ajiye a ƙasa suna ta kula. Duk sanda na shiga hankali na yana tashi, ina neman wanda zai zo ya yi mana waɗannan kantocin. Mun gama masa stamfi tare da matasa samari da muke tare da su a nan, mun ware littafan tafsiri daban, littafan hadisi daban, na fiqhu daban, na luga daban, na tauhidi na mene, duk mun ware su. Kawai abinda muke jira mu ɗora su akan wannan kantoci. To amma har zuwa yanzu ba mu yi dace da wanda zai iya fitar da miliyan cikin dimbin dukiyar da Allah ya bashi ba, ya ce ga wannan nasa a cikin account ina na lahira. To muna fatan a cikin wannan dandazo ko kuma waɗanda za su ji wannan sauti na koda bayan an tashi da karatu, don nasa wannan karatu yana fita ya yawo, muna fatan wani ya yi gaggawa ya saka jarinsa a cikin wannan, baka san irin tanadin da Allah zai maka ba a cikinsa. Kuma wannan shine dukiyar taka, ba abinda ka taskake a banki ba, in ka mutu ɗayanka su ta rigima a wajen rabon gado, ba wannan shine dukiyarka ba. Dukiyarka su ne abinda kai wannan da muke faɗa. Abu na biyu, akwai studio wanda shi ba mai wajen shekara 3, abin dole ka faɗa don baya da za a yi. Mun yi shekara 3 muna ta fatikar yadda za mu kammala shi, wanda studio ne da za a riƙa yin karatukan da muke yi, wanda kuke sauraro a gidan rediyo. Na san da yawan ku daga nan kun saurari abinan da muka yi tarihin Sayyidina Uthman tare da ɗan uwa Malam Al-Qasim Abdulrahman, amma ba wanda ya san ko in ce kaɗan ne daga cikin suka san ya muke rikodin ɗinsa, ya ina muke zama mu yi rikodin ɗinsa. Wato wani lokaci za ka ga muna ta yawo na mu zauna a falo na, wani lokaci yara su zo su ɓata mana haka da mu ta gargaɗi kada a bari wani yaro a sako shi. Wani lokaci muna cikin yi wani mai babban mota kawai ya sako ta a nan titin mana ya taho, ina jin wasu za su riƙa jin hon yana da ta. To ya za mu yi da shi? Za mu ana shi wucewa da ko za mu ƴaƴanmu ne ma iya cewa kada a sake su sai mun gama? Wani lokaci muna yi a damana sai ka ga ruwa ya ke ci, to kuma rufin kwano ne, ko ba rufin kwano ba ne, in kana ƙasa shatatar ruwa a ƙasa ba zai bari rikodin ne ya kyau ba, dole mu yanke mu haƙura. To mun yi ƙoƙari a mukammala wannan studio, saboda banda ma abin da ya shafi rikodin na rediyo za mu iya yin na talabijin, saboda akwai abubuwan da muke so mu nuna mu bayyana mutane sosai, musamman ma bayan samuwar kafofin addini namu na sunna wadanda suke nuna karatuttuka da darussa da wasu abubuwa. To kusan mun fi shekara uku muna tafafa ta karya da zamu kammala shi. Alhamdulillah mun wajen kaso biyu cikin uku na aiki, abinda ya rage bai fi kaso ɗaya ba. Na san sadaka ce jariya ga duk wanda ya zo ya sanya jarinsa da akawun abinan ajiyarsa a cikin wannan akawun. So wannan ita ce saƙonni guda biyu da nake so in isar ga waɗanda suke nan da waɗanda kuma za su saurare ni bayan an yaɗa wannan karatu namu a kafofin watsa labarai. Allah ya sa mu dace. Waɗanda duk za su, wanda duk yake shirye ya zo ya bada tashi, ya bada gudunmawarsa, to yana iya nema na kai tsaye ko ya nemi ɗan uwa mana alƙasa wanda ka samu cikinmu. Insha Allah za mu gaya maka abubuwan da ake so da abubuwan da ake buƙata. Ko da ba za ka iya yin duka ba, to kana iya bada abin da ka ba. In ka kawo wancan ya kawo, wancan ya kawo, to sai ka ga an yi abin da ma wato ba a zato. To amma in ka zo ka ga ba za ka iya ba, ka gudu mai ta neman ka ɓaci ɓat. To ka ga wannan ba daidai ba ne. Kai kullum roƙon Allah kake baka, amma kai ko ba ka san kullum a riƙa cewa ka bayar, amma kai ko ba ka gajiya da cewa Allah ya baka. Mun tsaya inda malam yake cewa faddu'a'u alladhi yataqaddamu dhikru wa sana'u afdalu wa aqrabu ila al-ijabati min ad-du'a'i al-mujarrad. Gabanin wannan a wancan satin mun karanta hadisi guda biyu, hadisin Buraida al-Aslami radiyallahu anhu wanda ashabu sunan da Ibn Hibban suka rawaito, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yaji wani mutum yana addu'a, a cikin addu'a sai yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka anta Allah la ilaha illa anta ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ji wani yana faɗar wannan addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantsa da wanda raina yake hannunsa, laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam, lalle ya roki Allah da sunansa mafi girma, alladhi idza du'iya bihi ajaba, sunan nan nashi wanda idan aka roke shi da shi sai ya amsa, wa idza su'ila bihi a'ta, in aka tambaye shi da shi sai ya bayar. Da kuma hadisin da Abu Dawud da Nasa'i suka fitar, hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ina zaune, wani mutum kuma yana sallah, sai wannan mutum yayi addu'a, cikin addu'a sai yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannan badi'u samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yayi wannan addu'a, فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعا الله باسمه الاعظم حقيقه يا روكي الله da sunansa mafi girma alladhi idza du'iya bihi aja wanda idan yayi roko da shi wanda idan yayi aka yi roke shi da shi sai ya amsa wa idza su'ila bihi a'ta idan aka tambaye shi da shi sai ya bayar. Mun ce wannan a cikin waɗannan hadisai biyu zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa waɗannan mutane, ko ya faɗa game da waɗannan mutane guda biyu cewa kowannensu ya roƙi Allah bismihil a'zam, da sunansa mafi girma. Ɗayan ga abin da ya ce, ɗayan kuma ga abin da ya ce. Kowanne ya faɗi wata addu'a ce ko wani tasbihi ne da ya sha bamban da na ɗan'uwansa. Kuma kowanne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce laqad da'a Allah bismihil a'zam. To wane ne sunan al-a'zam a cikin waɗannan addu'o'i nasu? Kuma ma wane ne al-ismu al-a'zam, ismullahi al-a'zam? Wasu daga cikin malamai suna ganin babu wani suna daga cikin sunayen Allah da za a ce yafi wani girma. Wato sukan ce, suna cewa sunayen Allah dukkaninsu kansu ɗaya, daidai wa daida suke, a mataki guda suke. Kowane suna na Allah al-azim ne, babba ne, babu wani wanda za a ce ya fi wani girma. Suna cewa ma bai halatta ka ce wani suna na Allah ya fi wani ba. to amma ya za su yi da irin wannan hadisai da suka ce al-a'zam al-a'zam sifa ce a binan siga ce ta mubalaga af'alun ne ta tafdil afan af'alun tafdil yana nuna wani yafi wani suka ce al-a'zam anan ana nufin al-azim ma'ana af'alut tafdil anan laysa fi babi ba ana nufin af'alut tafdil ba anan ana nufin al-a'zam ana nufin al-azim suka ce asma'ullahi kulluha azima sunayen Allah dukkanin su manya ne daga cikin malaman da suka yi wannan akwai Abu Ja'far al-Tabari malamin tafsirin nan mashhuri Imam al-Mufassirin akwai Abu al-Hasan al-Ash'ari wanda ake jingina masa mazhabar Ash'ariyya akwai Ibn Hibban akwai Abu Bakar al-Baqillani Abu Tayyib Ibn Hibban yana cewa abinda ake nufi da al-a'zam al-a'zamiyya nan da aka ambata abinda ake nufi yawan lada wato sunan Allah da idan ka same shi zaka samu yawan lada wanda ya addu'a da shi zai samu lada mafi yawa amma ba ana nufin sunan ne mafi girma ba wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai waɗanda suke ganin ma babu wani suna da zaka ce shine al-ismullahi al-a'zam ta fuskar cewa ya fi sauran sai dai ta fuskar yawan lada al-a'zamu da aka ambata a cikin wannan hadisi hadisin Buraida da hadisin Anas ana nufin mazidus sawab wal ajr ana nufin ƙarin yawan lada wasu daga cikin malamai suka ce ismullahi al-a'zam ba wani suna ne na musamman ba a'a kowane sunan da Allah da bawa zai roki Allah da shi gaba daya ya nitse tunaninsa gaba daya ya durmiya a cikin halarto da wannan sunan lokacin da yake kiran roƙon Allah subhanahu wataala to wannan shine ismullahi al-a'zam idan da Allah ne ka roke shi gaba daya a lokacin da kake roƙon sa gaba ɗaya da tunaninka da hankalinka da zuciyarka gaba ɗaya ka durmiya cikin halartu da wannan sunan to shine ismullahi al-azam a gurinka idan wani ya roki Allah da ar-rahman ko ar-rahim shi ma ya durmiya da tunaninsa da hankalinsa gaba ɗaya cikin halartu da wannan ma'anar wannan sunan lokacin da yake addu'a to wannan sunan shine al-azam a gurinsa saboda kaga su ma a gurinsu babu wani suna na musamman daga cikin sunayen Allah da za a ci shine al-ismullahi al-azam wannan ana ruwaito shi ko ana jingina wannan ra'ayi ko wannan magana zuwa ga Abu Ja'far as-Sadiq afwan zuwa ga Ja'far as-Sadiq da kuma al-Junayd ibn Muhammad daga cikin magabata wasu kuma daga cikin malamai suka ce shi fa sunan al-ismullahi al-azam ba wanda kawai ya san shi Allah ne kawai ya san shi don haka kowa ya hutar da kansa duk wani lalibai da ake yi a daina ba wanda ya san shi sai Allah to amma da yawa daga cikin malamai sun yadda akwai wani suna daga cikin sunayen Allah da shi ne ismullahi al-azam wannan shi ne ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai to sai dai sun yi sabani wanne ne ba wanne ne ba sun yadda akwai daya ko akwai wasu sunaye daga cikin sunayen Allah sune ismullahi al-azam to amma wanne ne ko wadanne ne kusan akwai wajen kauli wanda Ibn Hajar ya ka cikin Fathul Bari ya ka wajen kauli guda kauli 14 to ra'ayuka 14 wasu akwai nassi sahihi sarihi sahihi kuma karara ya bayyana abin wasu akwai nassi sahihi ba sarihi ba sahihi ne amma kuma bai fito karara ya nuna wannan ba wasu kuma suna da nassi wanda yake ba mai inganci ba sarihi amma ba mai inganci wasu kuma ba su da mara nassi wasu ma mafarki ne wasu kama-kama ne daga cikin masu kama-kama akwai waɗanda suka ce huwa shi ne ismullahi al-azam to kaga wannan kama-kama ne suka ce huwa Ar-Razi ya kawo wannan daga wasu ahlul kashfi ma'abota kashfi daga ce kashfi ka san su wane ne kaga suke ambatan Allah da hu wanda mun yi bayani cewa babu wani zikiri hu wasu suka ce ismullahi al'azam shine Allah, sunan Allah Allah. Suka ce saboda shine sunan da babu wani wanda ake yi masa ilakin wannan suna sai Allah, babu wani, hatta waɗanda suka yi da'awar uluhiyya ba wanda ya sa wa kansa suna Allah, sai dai ya sa musu suna wani sunan ko ila ma aliftu lakum min ilahin ghairi ko ar-rabb ana rabbukum al-a'la ko ar-rahman sai ce rahman al-yamama al-musaylimati al-kadhab, sai dai su ta yawo a sauran suna, amma babu wani wanda ya iya bugar kirji ya ce shine Allah. To sannan kuma wannan suna na Allah suka ce shine al-asl bi asma'illahi kulliha, shine al-asl, shi yasa ake jingina dukkanin sunaye gare shi, kamar a bismillah kaga ce bismillah sai aka ce ar-rahman ar-rahim, sai zama ar-rahman ar-rahim da sifa ce ta shi Allah, sai zama Allah din shine al-asl, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, sai aka fara da Allah dan shine al-asl, suka ce to wanda ya nuna kawai shine ismullahi al-azam, wasu suka ce a'a ismullahi al-azam shine Allahu ar-rahman ar-rahim, waɗannan hukum su ne ismullahi al-azam. Suka ce hujjarsu shine wani hadisi da ابن ماجه اتكن سنن يرويته daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama, take cewa ya koya mata, annabi ya koya mata bismillahil a'zam, sanar da ita bismillahil a'zam, annabi sai bai sanar da ita ba, sai ta yi sallah, sallar ta sai ta ce allahumma inni ad'uka allah wa ad'uka arrahman wa ad'uka arrahim وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يجد إتا إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. سيجد إتا أي الأعظم الله الأعظم إن دك تبين يلا تكيم ولا ننسونا عندك يا الله نسون. تعرف يا الله دع الله da ar-rahman da ar-rahim, shi yasa suka ce to Allah ar-rahman ar-rahim din shine sune ismullahi al-azam, saboda annabi ya ce da ita innahu la fil innaha la fil asma'i allati da'utillaha biha. To ma wannan hadisin abin nan hadisi ne mai rauni, saboda kaga ba hujja bane, sannan kuma lafazin sa baya nuna haka, tunda ya ce yana ciki amma bai ce duka uku bane, sannan kuma a ciki ta ce wa bi asma'ikal husna kulliha, to ya za a san wanne ne daga ciki, saboda haka in ma da ya inganta to bai zama sarihi ba, bari tana ma bai inganta ba. Wasu suka ce ismullahi al-azam shine ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum, wato waɗannan sunayen su ne ismullahi al-azam, saboda hadisin da الإمام الترمذي يفتر أتكين جامع بن سرى أنا أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها فكي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين, نبي تي اسم الله الأعظم سونا الله ما في قرما يناتكم ولن آيوه يبنابي آية فرقو تكين سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سنن فرقن سورة آل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذا أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم سكتي كذا أشكين سورة البقرة أم فداء الرحمن الرحيم sannan kuma a cikin farkon suratu Ali Imran an fadi al-hayyul qayyum, suka ce to dan haka waɗannan su ne ismullahi al-azam. Wani hadisi duk da wasu sun rabu na shi, amma hadisi ne hasan, Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana shi, yana cikin littafin sa as-sahiha, ya ambaci cewa waɗannan cewa ismullahi al-azam yana cikin waɗannan ayoyi guda biyu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, da kuma farkon suratu ali imran, farkon suratu ali imran shine alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wasu ka ce alhayyul qayyum ne shine shine ismullahi al'azam wani ita ce magana ta biyar ce alhayyul qayyum ne shine ismullahi al'azam suka ce akwai hadisin umama hadisin umama wanda shi ma hadisi ne tabbatacce yana cewa ismullahi al'azam fi thalath suwar suratul baqara wa ali imran wa taha ismullahi al'azam yana cikin surori guda uku yana cikin suratul baqara shine allah la ilaha illa allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ayatul kursi allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da wannan aya sannan kuma da suratul ali imran shine farkon ta allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum sannan da suratul taha wa anatil wujuh الحي القيوم kaga duk alhayyul qayyum ya fito a duka wadannan gurare uku annabi kuma ya ce a cikin wadannan surori guda uku su wannan ismullahi alazim ne na haka wasu suka ce wannan shine ismullahi alazim wasu kuma suka ce a abinda yazo a cikin hadisin Anas wanda muka karanta wannan a cikin abinda yazo as'aluka bi anna laka la ilaha illa anta yawa daga la ilaha illa anta al-mannan yadiu as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wadannan sune ismullahi al-azam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad da'a allah bismihi al-azam suka ce shine ismullahi al-azam wannan hadisi kamar yadda muka ce hadisi ne tabbatacce ya inganta yana cikin sunan wasu daga cikin malamai suka ce badi'u samawati wal ard zul jalali wal ikram wannan shine ismullahi al-azam saboda hadisin da abu ya'la ya fito ya fitar da shi a cikin al-musnad daga wani mutum da kabilar tayy wanda as-sari ibn yahya ya yabe shi yake cewa na kasance ina roƙon Allah ya nuna min al-ismullahi al-azam sai aka nuna min shi wato abu farki a rubuce a cikin taurari a sama sai naga abinda aka rubuta ba diu samawati wal ard zul jalali wal ikram to wannan kaga mafarkin sa ne sai kamata yayi karo da abinda ya gani a mafarki ne so abinda ka gani a mafarki ba zai zama hujja ba mafarki ana dai bakewa da shi idan ya ji daidai da wani abu da amma ba zai zama hujja a irin wannan guri da ake ta kawo hadisai ba wani ya ce shi ga nashi amma shi a mafarki ya gani wanda saurare shi to wasu suka ce zul jalali wal ikram shi kadai ne ismullahi al-azam shi ne kauli na takwas suka ce saboda hadisin da tirmizi ya fitar daga mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wani mutum yana cewa ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram annabi ya ce qad istujiba laka fasal an ansa maka tambayoyi kawai hadisi ne mai rauni saboda haka a sanadinsa akwai wanda ake kira Sumamah ibn Hazan wanda mai rauni ne Sumamah ibn Hazan a cikin sanadinsa wasu daga cikin malamai suka ce ismullahi al-azam shine allah la ilaha illa huwa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad menene hujjar su hadisin buraida ingantacce ne ko ba ingantacce bane ingantacce ne sahihi ne shi yasa ibnu hajar yace wa huwa arjahu min haythu as-sanad ta fuskar isnadi wannan hadisin wannan kaulin yafi rinjaye ta fuskar isnadi saboda isnadin wannan hadisi na Buraida ya fi kowanne karfi kuma Shaukani ya goyi bayan wannan magana akan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya mara musu baya akan cewa ta fuskar isnadi wannan yafi kowanne inganci to ka hada shi da hadisin Anas ibn Malik shi ne yake bai masa inganci sannan sauran da muka karanta kamar alhayyu abin hadisin hadisin Umama shi ma ingantacce ne akwai wadanda suka ce rabbi rabbi shine ismullahi alazam da su sun ce saboda yana yawan maimaituwa rabbana rabbana alqur'ani suna nan yawa to annaba da shi suka yi ta roƙon Allah rabbana 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 zalamna anfusana rabbana amanna bi rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibatan rabbana suka ce to rabb 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 din nan shi yake shine ismullahi alazam sannan suka yi hujja da hadisin da Hakim ya ruwaito daga Abu Darda da Ibn Abbas radiyallahu anhuma cewa ismullahi al-akbar da wannan lafazin ismullahi al-akbar rabbi rabbi hadisi ne mawquf wato ya tsaya akan Ibn Abbas ko Abu Darda sannan a cikin sanadinsa akwai Hisham Ibn Abi Ruqayyah wanda Imam al-Bukhari da Imam Ibn Abi Hatim sun kawo tantamasa amma basu faɗi komai akan sa ba bai go ba fallasa amma Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa da yawa daga cikin malamai amintattu sun yi riwaya daga wajen sa saboda haka ya hassana hadisi sai dai kaga cewa kai ismullahi al-akbar da cewa da akbaru da azam to suna iya bada ma'ana daya wasu suka ce da'watu zinnun addu'ar annabi Yunus ita ce ismullahi al-azam la ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين سكتي سوى الأدب يأتي فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له سكتي سوى الأدب يأتي باب ونمومني زيرك ألا إتاء كم وانا لمري كوانيني سي ألا أنسى مسلم سكتي دعوك وانا هنا من الجوال وانا شيني اسم الله العظيم وسكتي الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم kace shine ismullahi al-azim wana al-fakhr din razi al-fakhr razi ya ruwaitu ya nakalto wani daga zainul abidin razi ya kawo wannan daga Zainul Abidin ya roki Allah subhanahu wataala ya nuna masa ismullahi al-azim sai ya ga wannan abacci to kaga wannan ruwaya na farko dai abacci ne da biyu kuma ba a fito da isnadin ta zuwa ga Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn ba ballantana a tabbatar da ita zuwa gare shi kuma koda ta tabbata to ba za a iya hada ta da sauran maganganu waɗanda suna da hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ra'ayi na 12 wasu suka ce akwai ismullahi al-azam amma yana nan a cikin sunayen Allah a boye wannan hadisin Aisha da ya gabata ne raunin nan kaga a cikin hadisin ad'uka Allah ad'uka ar-rahman ad'uka ar-rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa إنه لفي الأسماء التي دعوت بها أدعوك الله أدعوك الرحمن أدعوك الرحيم أدعوك بأسمائك الحسنى كلها تأيو يمارا من رأي بايا سيديك من نبوك تهديث بلومين القاضي إياد يا شفاق يا نقلتوشي و اسم الله الأعظم شيني كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله تتي اسم الله الأعظم ولا نسوني رأيك قوم غربان قوم شاهد ولن ابن حجر الأسقلاني يكاوسو تارد أنبت من دليلين تتي أوصلوا دليلين دي أنبت بهم أكنا إنجل جنسوا كل شيء إنجل جنسوا kamar yadda ni a nan na bari ingancin su wani ya kakkawo ya yi shuru a kowane da suna da rauni sosai amma bai yi magana ba wanda kuma bai kamata ya shuru ba saboda shuru din nasa zai sa cewa ya su inganta wasu ya yi magana kamar hadisin Aisha ya ce zaifi ya albarka amma akwai wadanda bai yi magana kan rauni su za ka duba fatul bari jaladi 11 juz'i na 224 zuwa 225 jaladi 11 to a takaice abinda zamu iya cewa dukkan wani suna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya inganta cewa yayi nasi cewa ismullahi al-azam ne to shi din saboda bismillahil azam din akwai shi amma ba wai guda ɗaya bane shi yasa zamu ga ya inganta a cikin hadisin Buraida wanda shi yake kowanne inganci sanan hadisin Anas sanan hadisin Umama da shi ma ya inganta da Annabi sallallahu alaihi wasallama ce al-hayyul qayyum da shi ma yana cikin bismillahil azam saboda dukkan wani hadisi da muka tabbatar da ingancin sa nan sannan kuma yake nuna haka to yake nuna ismullahi annabi ya ce kaza ismullahi al-azam to yana ciki wannan shine magana da take kulasan magana a cikin wannan batu malam yake cewa fa du'a allazi yataqaddamuhu adh-dhikru was-sana'u afdalu wa aqrabu ila al-ijabati min ad-du'a al-mujarrad addu'a da ambatan Allah zikiri da yabo da kirari ga Allah kan gabace ta du'a da ake gabatar da ambatan Allah da kirari gare shi da yabansa kafin ayi addu'ar to tafi falala tafi kuma kusanci wato tafi kusa da ansata fiye da addu'ar da take zalla mutum kawai yayi ta roƙon Allah ba tare da ya yabe shi ba ya masa kirari addu'ar da ka fara yaban Allah da kirari gare shi sannan ka ambaci buƙatar ka to tafi kusa da ta karɓu a gurin Allah sama da addu'ar da babu wannan kawai tsurar addu'ar ce bada yace fa idan dhafa ila zalika isbaru al-abd bi halihi wa maskanatihi wa iftiqarihi wa i'tirafihi kana ablagha fil ijabati wa afdal to idan aka ƙara hadawa bayan wancan ambaton Allah da yabo sannan kuma aka kuma hadawa da bawa ya bada labarin halin da yake ciki ya faɗi halin da yake ciki ya faɗi galabaitarsa ya faɗi buƙatarsa buƙatuwarsa ya yi itirafi wato ya yi ikirari da laifinsa to wanda ya fi isa matuƙa wajen a anshi wannan addu'a kuma ta fi falala wato idan bawa zai addu'a bayan ya yaba Allah ya masa kirari da sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya ɗaukaka to kuma sai bawa ya riƙa faɗar irin halin da yake ciki ya Allah ni mabuƙaci ne ya Allah ni bawanka ne ya Allah ni gani na ƙasƙantar da kai gare ka ya Allah ka ga mawuyacin halin da nake rayuwa a ciki ya Allah ka ga kaza ka yana faɗar irin yanayin da yake ciki sai itirafi Allah ni bai laifi ne Allah ni bai kaza ne tare da itirafi da laifukansa a gaban Allah to wannan addu'ar ta fi karɓuwa saboda kowace fa innahu yakunu qad tawassala ila al-mad'u'i bi sifati kamalihi wa ihsanihi wa fadlihi domin bawan da ya addu'a irin wannan to ya roƙi Allah ya yi tawassuli da kamun kafa ta hanyar wato faɗar sifofin kamala na wanda yake roƙo ta hanyar faɗar ihsani kyautayi kyautatawa ta wanda yake roƙo ta hanyar faɗar falalarsa ka faɗi sifofinsa masu kyau da ihsaninsa da karamcinsa wato cikin yabon da kake yi masa duk ka ambaci wannan to ka yabe shi ka maimaita ka maimaita sannan wa'arraba sannan ya yi hannun ka yi hannun ka mai sanda bisa ga buƙatarka ko da baka fito ka ce Allah ga buƙatarka ba bal sarraha bi shiddati hajatihi ko ma ka fito karara ka faɗi tsananin buƙatuwarka wa zarurati da larurarka wa faqrihi da buƙatarka wato talaucinka wa maskarati da galabaitarka ka nuna buƙatarka da tsananin talaucinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala فهذا المقتضي منه واوصاف المسؤول مقتضي من الله تو wannan fadar bukatunka da tsananin talaucinka da tsananin larurarka wani sababi ne wani dalili ne ta bangaren ka da zai sa ka bayar da wadannan sifofi kuma da ka fada na Allah na kamala da sunayensa mafiya kyau to wani sababi ne shi kuma wani dalili ne daga Allah da zai sa ka bayar da ka faɗi wani dalili daga ɓangaren ka ka faɗi kuma wani dalili da ya shafi Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar faɗar sifofinsa na kamala shi yasa wanda yake cikin bukata yake cikin larura yake cikin matsatsi addu'arsa ta fi karɓuwa sama da wanda baya cikin wannan larura kake maka addu'a ina zaune lafiya ta lau babu abin da yake ba wata damuwa da nake ciki
da wanda shi yana cikin damuwa addu'ar sa ta fi karbuwa sama da zakawa to amma wasu sai su ga su ba za su ba sai dai suke ayi kuma shi shine mai bukata shi yake cikin matsuwar amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yajibu al-muttar kalma al-muttar anan tana nufin cewa sifar da yake ciki halin da yake ciki hali ne da Allah ya sa addu'a sa ba ku ga mushrikai ba in suka shiga wahala suna cikin wannan wahala suka yi ikhlasi Allah karba addu'a sa har ya karba addu'ar mushriki mai hada shi da wani mai zalintar kansa ya zalunci ubangijinsa to ina ga musulmi bai karanta Allah saboda haka mutum kare ya raina halin da yake ciki ya ji cewa shi kamar in yayi ba za a karba ba ka sani cewa halin da kake ciki na tsananin bukatuwa ka bijirar da shi wannan shi kansa wata wasila ce wani tawassuli ne da zai sa Allah ya karba addu'a shine malam ya ce fa hadha al-muqtadi minhu wa awsaful mas'uli muqtadi min Allah فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء سيدا دليل ده زي سا كربا ادوارك تا بنغرنكا ده دليل زي سا كربا ادوارك تا بنغرن الله ده سنن دعاء ادوار كاي بين شي كاي مسا كيراني وده وانا يانا ده cikin dalilin da yasa kamar yadda muka gani a cikin hadisin Buraida da hadisin Anas sun yi wa Allah kirari sun yi ba Allah sun baibaita annabi sallallahu alaihi wasallam to sun roke shi da sunan da idan aka roke shi da shi zai ansa anan a cikin abin da suka yi kawai kirari suka yi wa Allah wannan shine al-muqtadi minallah sababi daga Allah ta hanyar fadar sifofinsa al-muqtadi minka kai kuma sababi daga wajen ka shine fadar halin da kake ciki da matsuwar da kake ciki da tsananin bukatuwarka da tsananin galabaitar da kake ciki wannan sababin shi kuma shine zai hadu da wancan sababin sai ka samu sababba guda biyu masu karfi za su addu'ar ka ta karfi malik yace fa kana ablagha wa alqafa mawqian wa atamma ma'rifatan wa ubudiyya kaga haduwar wadannan dalilai guda biyu ta bangaren ka da kuma ta bangaren Allah subhanahu wataala ya zan shine mafi isa matuka kuma ya zan shine mafi dacewa da mahallin da yake da ake wato a roƙon Allah subhanahu wataala a cikin sa sannan kuma shi ya fi cika ga nuna sanin Allah da kuma nuna ubudiyya gare shi wato bauta gare shi domin bawa har kullun ya nuna cewa shi bawan Allah ne wannan ba karamin matsayi yake nuna yake ba shi a gurin Allah ka nuna kai bawan Allah ne ka nuna Allah kai Allah ka ni bawan kai ni ban isa ba ni ba komai ba ne ni kaskantacce ne a gabanka wannan matsayi ne kake samu a gurin Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta annabawansa da ubudiyya annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya kuso a ce abduhu wa rasuluhu domin an ba shi matsayi babba yayin da aka kira shi abdullahi abdullahi ya fito wasu wake wake da zaka cika gari da su na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce abdullahi wa rasuluhu ka daukaka shi matsayi mafi girma saboda ka bawa ya nuna ubudiyarsa ga ubangiji ba karaman abu bane malam yace wa anta tara fi shahid yace a rayuwar mu ta yau da gobe a rayuwar mu ta yau da gobe kai kana gani ci wallahi al-masalul a'la mafi daukakar misali da Allah yake mafi daukakar sifa ta Allah ce annar rajula idza tawassala ila man yuridu ma'rufahu bi karamihi wa judihi wa birrihi wa dhakara hajatahu huwa wa faqrahu wa maskanatahu kana a'tafa li qalbi rasul wa aqraba li qada'i hajati yace a rayuwar mu ta yau da gobe mai bukata idan ya zo gurin wanda yake son ya taimaka masa sai ya yi kamun kafa ga wannan da yake da bukata a gurinsa ta hanyar fadar alherin mutumin ta hanyar fadar kirkin mutumin ta hanyar fadar kyautar mutumin ce an san ka kai mutum ne mai taimakawa ba ka gajiyawa kullum cikin roƙonka ake kana bayarwa mun sani kana taimakawa kullum cikin taimakon nan kana ga halin da nake ciki ka duba dana ka duba kaza ka duba kaza ka nuna ko bukatar ka a gabansa ka nuna bukatar ka da talaucinka daga yadda kake cikin halin galabaita da kaka da kai to wannan ai ya kusa da zuciyarsa ta karaya ya tausaya maka ya taimaka maka bukatar ka ta samu biyan nan da wuri amma da za ka zo wajensa sai ka ce haka nan idan ka zo wajensa ka ce an ta juduka sarar bihir rukban ce kyautar ka ba wanda bai ji ba ta gama duniya ko ina an san kai mutum ne mai kyauta wa fadluka ka shams halalarka da kyautayinka da alherinka kamar rana ne layon karba wanda ya yi musunsa wa nahu zalika ya faɗe shi ya faɗi irin yadda yake وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغ لا صبر معه ونحو ذلك شيء كدوبا ده حالن da nake ciki da larurar da nake ciki ta kai matuka bai yin hakuri bai ke dujure mata kana zalika ablaga fi qada'i hajati wa nasiya fa kaiwa matuka wajen ka samu ya samu biyan bukatar sa min an yaqula ibtida'an mai makon daga zuwan sa ya same shi ya ce alaji bani kawai ce alaji abani nawa iyata ni kaza wakar kaga in bai zage shi ba ya zo masa ya hana shi ya zo masa sauki don wani sai ya zage shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ba irin wannan taka tsaye ga ya hakuri annabi na tsakiyar sahabbansa zaune wata rana wani ba kawai zo ci kwalarsa ta baya ya ce iya tsani min malila laisa min malila wala malila ba ni daga kudin dukiyar Allah ba ta kaba ce ba ta mahaifinka ba ba ta kaba ce ba ta da kai ba za ka abani nawa sabai suka yunkuro a da bici a gaskiya ba ta bace ba ta mahaifinka ba a ebo a bashi aka ebo a da bici ya ishe ka ce a da bici ku kara masa aka kara masa ya ce ya ishe ka ce a ta ku karo masa sabai duk hankalinsa ya tashi ransa ya bace a kyale su jasa shi da yau ya da shi aka bashi ce ya isa cikin ka to wai da aiko wannan fi sabilillah ba ma ya roke shi har da cin kwala to mala yace fa anta idza arafta hadha idan ka fahimci wannan yana nufin in ka fahimci cewa ambatan Allah roƙon Allah ta hanyar yabansa da masa kirari gabatar da yabo da kirari ga Allah sannan da gabatar da buƙatar ka da tsananin buƙatuwar ka zuwa gare shi da larurar da kake ciki shi zai sa addu'ar ka tafi karɓuwa fa ta'ammal qawla Musa to da sa kai kai wato karatun ta da su kai wato tintintini game da magana annabi Musa alayhi salam fi du'a'i cikin addu'a da yi ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir annabi Musa alayhi salam bayan abin da ya faru da shi a Masar na kokarin ya kare Isra'ila ya kashe bakin din ashe wannan ba Isra'ila bugu ne aka fito ana neman sa ya gudu Allah ce walamma warada ma abadiyana وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تزوجان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شكور فسقى لهما ثم تولى إلى الضيف فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءت إحداهما تمشي على السحياء يقول غير مدينة قصر مدينة ينا زوى قصر ينفي إن الرواية galibi bako a wancan lokaci mutanen gari suna tattaruwa a gurin da ake shayar da dabbobi a yayin ruwa dan ne ba tattara su to bako in ya shiga gari zai nemi ya je ya kai kansa inda watakila zai samu wanda zai ce zai karbi bakuncin sa ina zai je ya samu da dukkan jama'a gidan bol ba a bol a wancan lokaci ko sinima ko abu sai ya tafi matattara inda ruwa yake shayar da dabbobi a yayin ruwan da za a yi وجد عليه أمة من الناس يسكون زي سكي سامو تارن جماعة jama'a mai yawa al'umma shine adad min al-nas al-kathir sai ya samu adadi mai yawa na mutane suna ta shan suna ta shayar da dabbobin su suna kuma iman wanda za su sha shine ya sukun an shafe maka maful din don ka kaddara dabbobin su da kuma su kansu su shayar da dabbobin su kuma su iman wanda za su tafi da shi gida can gefe kuma sai ya ga wasu mata guda biyu ya zuda da suna ta kakkare dabbobin su suna ta kare dabbobin su kana ba khatbukuma sai labarin su me kuke ciki me kuke zaura a sai suka ce masa la kala tala naski suka ce masa mu ba ma zuwa mu shayar da dabbobin ko ba yi ruwa hatta yi jira riya sai makiyaya duk sun bar gurin nan sai mazan da suke nan ba za mu iya takuwa da maza don ba tabi'a ce ta matar kwarai ba ta sha kudi da maza a ce bukata ce a hatta yi jira riya sai kuma suka faɗi uzuri wa abuna shaykhun kabir baba ku fa tsoho ne tukuf dan kada ya ce a to wai ku gina ku ba da miji ya za ku zo ba to kada ma ya musu tambaya sai suka tsauri suka ba da uzuri ci abuna baban ku kuma fa tsoho ne tukuf saka ci kadai ne namiji kuma ba zai iya zuwa na'am fa saka lahuma sai ya cayar da su ne ya sa ya kuku tsaye shiga tunda namiji ne kakkarfa an sani eh mutumin da zai kai wa wani mari nan take mutu Allah ka karfa ne ya mari mala'ika mutuwa ya zuba masa da ya kusara da karfi mutum da ya karfi saboda haka yaje tsutsa yaje sa shayin da dabbobin su ma yabo musu sai ya koma inuwa qala rabbi ya ubangiji lima anzalta ilayya min khairin abinda yake na alkhairi da zaka kore min fakir ni mabukaci kaga anan bukatarsa fakararsa bukatarsa ya nuna wa Allah bai ce Allah ba ni ba sai duk wani abu na alkhairi ya ubangiji ni mabukaci to kai la'akari da wannan kai la'akari da zunnun qauli zunnun da yace raka bin addu'arsa zunnun shine annabi Yunus alaihi salam ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin anan zaka ga cewa babu abin da yayi sai itirafi da yayi wato ikirari da yayi shine laifi ne Allah ne mai laifi ne a gaban ka wannan tasa Allah ya ansa masa haka nan annabi Adam alaihi salam rabbana zalamna anfusana ya Allah mun zalunci kanmu wa illa taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana ka ji kanmu ba kana kuna da mai khasiri lalle tabbas za mu kasance cikin tabaku kaga anan bai faɗi bukatar amma ya kinsa bukatar sa na farko ya itirafi da laifinsa shi mai laifi ne sannan ya ba da labarin cewa in ba a gafarta masa aka ji kansa ba zai tabbata cikin tabaku kaga wannan labari amma yana nuna Allah ka gafarta mun Allah ka jikaina ya kunshi addu'a da duk da labari ne khabar ne amma ta zama addu'a domin abin da yake nunawa tabbas shi yana buƙatar wannan rahmar yana buƙatar wannan gafara an gane to kaga wannan shine ka girmama ubangiji subhanahu wataala sannan kai ikirafi da laifinka ka faɗi halin da kake ciki kadai shi kansa addu'a ce wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahim me yayi kawai labarin halin da yake ciki ga Allah ya ubangiji cuta fa ta shafe kuma kai ka kowa jin kai bai ce Allah ka yaye mu ba Allah ka kawai fadar halin da yake ciki yayi amma mai Allah ce fasajabna lahu wa kashafna babihi min dhur Allah ce sai muka ansa masa muka yaye masa cutar sa ashe kaga addu'a ce yayi amma bai fito karara yace Allah ka yaye min cutata ba sai ya fada halin da yake ciki to malai yace kai ta'ammuli kai tunani game da waɗannan annabawa ne amma ga yadda suka gabatar da addu'a su ga Allah subhanahu wataala kai ma ka rika yin haka yayin da kake cikin wata bukata ga Allah subhanahu wataala ka sa rai ka sa a zuciyarka cewa Allah zai ansa maka Allah subhanahu wataala ya sa mu dace inda muka faɗa da daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda kuma muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana abinda muka gabatar muka fara magana a kansa maganar labarari da maganar studio ba in kai ba ka da hali watakila ka san wani mai hali da ka san kuma cewa yana sa su dukiyar sa a cikin aikin Allah kana isar masa da wannan bukata Allah ya samu dace.
Thank you.